Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana. Yau Lahadi 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labaran duniya.
To Aisha, kasar Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jirin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau Lahadi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wani kan Ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da Rasha ke yi na nuna cewa da alamar Rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun Baltic na Kaliningrad. Kanan shugaban ƙasar Saliyo Julius Maada Bio ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar a yau Lahadi, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a babban barikin soja a Freetown, babban birnin ƙasar.
To kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotanni kuma, za a ji cewa ƙasar Ghana na shirin fara kawo sauye-sauye na kan yadda take ba da bisa. Ko mai masu ruwa da tsaki a wannan ɓangaren ke cewa a ƙasar?
Yewa suna son su zo su yi waransu businesses ƙasar na, amma saboda yanda ake karban visa wani arrival yake difficult, yana bari wani ya start processing mashi ya yi fed up shi ya withdraw.
Za kuma a ji dalilin da ya sa hukumar custom ta Najeriya ta dage kan haramta shigo da motoci taɓa rauniyar hanya a ƙasar.
Ga Amurka ai da kwai kamfanuka da yawa da ake hada motoci, ake kera su, ake assembling din su. So in ka kalla da kwai abin da ake kira National Automotive Policy, muwa muna fatan yanda za mu ringa hawan sababbin motoci ba wanda aka hau ba aka rage.
Sannan za a ji yadda rashin dasa itatuwa yake yi wa jamhuriyar Nijar barazana, musamman ma a bangaren sauyin yanayi. Bayan nan Halima Habururuf za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo, kuma a yau shirin zai yi nazari ne akan batun aiwatar da tsarin nan na horar da matasan Najeriya miliyan 3 a fannin kere-keren fasahar zamani, wanda ke daga cikin kudurorin gwamnatin Najeriya na faɗaɗa hanyoyin samun ci gaba a ƙasar. Sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. Sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta. Jami'an tsaro na nan na tantance sunayen, kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar, a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata. A halin da ake ciki, ma'aikatar kiwon lafiyar Falasɗinu ta faɗa a yau Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falasɗinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin Jordan. Hamas ta sako mutane 17 da ta yi garkuwa da su da yammacin jiya Asabar, 13 'yan ƙasar Isra'ila da 'yan ƙasar Thailand guda 4. Jim kaɗan bayan haka da sanyin safiyar yau Lahadi, Isra'ila ta sako fursunojin Falasɗinawa 39. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan Ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da Rasha ke yi na nuna cewa da alamar Rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun Baltic na Kaliningrad. Ɗauke wannan na'urar daga yankin Kaliningrad, wanda ƙasashe mambobin NATO ke kewaye da shi a ɓangarori uku, yana nuna yadda yakin ya gajiyar da wasu muhimman makaman Rasha na zamani. Jiya Asabar ce ranar tunawa da Holodomor a Ukraine, wani lokaci da 'yan Ukraine ke tunawa da yunwar da ta kashe miliyoyin mutane a shekarun 1930 saboda manufofin Soviet. Kalmar Holodomor, wanda ke nufin mutuwar yunwa a cikin harshen Ukraine, tana cikin manufofin Joseph Stalin na ganganci, inda 'yan Ukraine tare da kasashe fiye da 30 suke kallon wannan lamari a matsayin kisan kare dangi, amma Moscow tana musanta hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karuwan kiraye-kiraye ga kasashen duniya da su yi la'akari da hanyoyi da dama da dumamar yanayi ke shafar lafiyar bil'adama ya tallatar da ranar farko da aka keɓe a kan batun a tattaunawar sauyin yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda za a fara a mako mai zuwa. matsanancin zafi, gurbatar iska da karuwar yaduwar cututtuka masu saurin kisa na daga cikin dalilan da yasa hukumar lafiya ta duniya ta kira sauyin yanayi a matsayin babbar barazana ga lafiyar dan adam. Dole ne a takaita dubamar yanayi kan yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris na degrees 1.5 na ma'aunin Celsius don kawar da bala'in kiwon lafiya da kuma hana miliyoyin mace-mace masu alaka da sauyin yanayi, a cewar WHO. Duk da haka, a ƙarƙashin shirye-shiryen rage hayaki mai guba a ƙasa a yanzu, duniya na kan hanya da za ta yi zafi zuwa degrees 2.9 na ma'aunin Celsius a wannan ƙarnin, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan mako.
To, kafin Baba ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. Wani yunkurin bunƙasa harkokin yawon buɗe ido a Ghana, wanda ake so ya zama na ɗaya sannan ya shahara a duniya kamar yadda Ghana ta shahara ɓangaren koko a idon duniya. Ministan yawon buɗe ido, fasaha da al'adu da haɗin gwiwar ministan harkokin wajen ƙasar da ministan harkokin cikin gida da hukumar shige da fice ta Ghana sun amince da shirin ba da visa yayin da baƙi suka sauka a Ghana. Ga dai Hawwa Abdulkarim da ƙarshen labarin.
Bayan da bizar bayan ka shigo Ghana yana cikin wani bangare na shirin shekaru 10 da gwamnati ta aiwatar, wato Beyond the Return, da nufin karfafa dangantakar 'yan Afirka da ke kasashen waje samun yin mu'amala da Ghana. Shirin bada bizar bayan shigowa Ghana dai zai fara ne daga ranar 1 ga watan Disamba shekara 2023 zuwa ranar 15 ga watan Janairu shekara 2024. Malam Hafiz daga ofishin hukumar shige da fice ya ce sai wani daga nan Ghana ya tsayawa mai neman bizar domin ya shigo ko wanda ya samu takardar gayyata kafin ba da bizar.
Wannan visa ne ke cikin Ghana yana inviting ki, me shi zai yi miki komi, shi zai biya kudin $150 da kuma da bio pagin shi zai use. Wanda ke inviting nan shi zai zane letter ya ba immigration, kuma in kana da account number shi ka print about 5 months transaction, then baka da account ne then a kawo indenture. Kuma wanda ke zuwan nan kuma an karbi bio pagin mishi, passport bio pagin mishi, a doki a kare kan bai toko sai a submit a bio immigration. Haka kare visa on arrival nan takarda ne an yanka WhatsApp pay na picture a doki a aika ma mishi ko wajen da dai yake. To
a ɓangaren masu samar da visa ga matafiya, Malam Abdulnasir shugaban True Travel and Tour ya ce wannan mataki ne da zai taimaka sosai kuma zai kawo sauki ga lamarin ga masu neman visa, sannan zai taimaka wa ƙasar Ghana.
Shi wannan abu ya taimake mu in the sense that ya bari komi ya yi sauki ma mutanen da muke provide wannan service muke ba su. Sannan second kuma ya help kasan na a lot. Yawa suna son su zo su yi waransu businesses kasan na, amma saboda yanda ake karban visa on arrival yake difficult, yana bari wani ya start process ma shi ya yi fed up shi ya withdraw.
Shi ko Muhammad Nasir mai son tafiyar yawon buɗe ido ya ce da sauran kasashe za su yi kokoyo da Ghana da zai taimakawa masu yawon buɗe ido.
Matakin ga ya tanne ni sosai, na san akwai wasu da kuma suke yawo kasashen, yasa wasu kaman mu muna yawo kasan Afrika da kasan waje duka, muna yawo sosai inda kowane gari zai ba mu sauki muna shiga garin su yanda ya kamata, da ina jin ko menene ya muna sauki.
Hawwa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawwa Abdulkarim. To, ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban kasar Saliyo Julius Maada Bio ya ayyana dokar taɓaci a faɗin ƙasar a yau Lahadi, bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a babban barikin sojoji kuma mafi girma a babban birnin ƙasar Afirka ta Yamman, lamarin da ya haifar da fargabar rushewar doka da oda a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarin juyin mulki a yankin. 'Yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ɗakin da ake ajiye makaman sojoji da ke barikin Wilberforce da ke Freetown babban birnin ƙasar da sanyin safiyar yau. Biyo yana faɗa a wata sadarwa da aka wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a baya. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun fatattake su kuma an samu kwanciyar hankali. yayin da haɗin gwiwar rundunar tsaronmu ke ci gaba da kawar da raguwar 'yan ta'addan da suka tserin an kafa dokar hana fita a faɗin ƙasar kuma ana ƙarfafa wa 'yan ƙasar gwiwa da su zauna a gida in ji shi ma'aikatar yaɗa labarai da ilimi ta ƙasar ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa gwamnati da jami'an tsaro na nan na ɗaukan mataki a kan lamarin kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba a kan 'yan bindigar da kuma dalilin kai harin a ƙarshe fafaroma francis wanda ke fama da cutar huhu ya bayyana zaune a ɗakin ibada a gidansa a maimakon dandalin st peters yayin da wani hadiminsa yake karanto sakon fafaroma na ranar lahadi a nuna fafaroma mai shekaru 86 sanye da doguwar rigarsa da ya saba sakata kana hannunsa naɗe da bandeji yana zaune a kusa da hadiminsa a lokacin karatun sakon na cewa ya ku 'yan uwana maza da mata barkanku da lahadi a yau ba zan iya fitowa ta taga ba saboda ina da wannan matsala a cikin huhu in ji francis ya je wani asibitin roma a jiya asabar don duba lafiyarsa da fadar vatican ta ce ba ta yi tunani kan matsalar huhu ba bayan ɓullar mura da ta tilasta masa soke ayyukansa
Babaya ku makiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wannan karin jamhuriyar Niger muka nufa. Barazanar kwararowar hamada na ci gaba da kasancewa wani babban kalubale ga hukumomin kasar. Al'amarin da masana a fannin kare muhalli ke ganin ke da nasaba da yawan sare itatuwa domin amfani na yau da kullum. Masanan sun yi kira ga hukumomin kasar da su kullo da sabbin matakai yaki da wannan al'amarin, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
Kashi 90 a cikin 100 na al'ummar jamhuriyar Nijar na amfani ne da itace domin samun makamashin yin girki, inda a kowace shekara ake amfani da kimanin ton 200,000 na itacen. Hakan na nuna cewa kimanin eka 100,000 na bishoyi ne ake rasawa a kowace shekara. A cewar wani rahoto na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ta jamhuriyar Nijar, ta yanzu dai jamhuriyar ta Nijar ta rasa kimanin kashi 3 a cikin 4 na fadin kasar ta sakamakon kwararowar hamadar. Al'amarin da kuma ya fara ɗaukar hankulan masana a fannin kare muhalli na ƙasar.
Ice yana taimaka ma wuri ya ƙari, kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. Kenan da hadda kai karamcin ice don saboda dan adam ya sare shi, wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana karuwa. Kumbancin wannan kamar yanzu ka ɗauki yankuna wanda ce an kasancewa kamar kiwo ne aka san su. Wannan yankunan ana wuce gona da iri wajen yin kiwo. Kenan alal misali ana kawo dabbobi da yawa wajen wuri kada wanda ciya ba da yawa bace ba. Ita ma wannan yana kawo zaizayar ƙasa tana ƙara sanya hamada tana haɓaka wuri.
Ganin yadda hamadar ke ci gaba da cin karanta ba babbaka a jamhuriyar ta Nijar, a shekarar 2012 hukumomin ƙasar sun ɗauki wani mataki na takawa hamadar birki ta hanyar shirya wani kamfe na musamman na kwadaitawa al'ummar kasar mahimmancin amfani da iskan gas wajen yin girki.
Duk wanda ya saba amfani da iskan gas yace ko kyauta ka bashi ba zai amfani da shi ba, tunda ita gwamnati babu wani abin da ta sama ido cikin arziki na ma'adanan kasa irin iskan gas, saboda kamar abin da ya shafi yaki da hamada da gwamnati take yi.
To sai dai duk da wannan matakin amfani da itace domin samun makamashin yin girki na ci gaba da mamaye kasar ba kakkautawa, sakamakon yadda al'ummar kasar ke ci gaba da karuwa da tsadar iskan gas da ma rasa shi a wani lokacin.
Manyan takami na 'yan abinci gas ba a yi aiki, kamar san ku kai karama ne ta gida wannan sai ka ce gas gawai kai ita, amma kamar manyan takami ko an yi wani biki ko ta haihuwa aka maka ruwan zahi ko wata san ku 'yan abincin sai da wani to kinan dudu sai an daidai ita ce.
A duk shekara da jamhuriyar ta Nijar na dasa miliyoyin itace albakacin bikin ranar samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. To sai dai akasarin itacen da ake dasawa ba sa kai labari sakamakon rashin kulawa, al'amarin da kuma yake kara mayar da hannun agogo baya a yakin da kasar take yi da kwararowar hamada.
Ba yawan ice dasa ice bane ke da alheri, a'a shibga kadan da renan shi, wannan shine muhimmanci. Kene ya kamata gwamnati ta kara ba muhimmanci wajen harkar renan ice da basu kan da shi ice.
Jamhuriyar Nijar wacce yake cikin yankin Sahel na fama da fari akai-akai wanda kuma ke haddasa garancin abinci sakamakon canjin yanayi wanda ke da nasaba da kwararowar hamada. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi. To daga Nijar yanzu kuma zamu koma makwabciyar ta Najeriya. Yayin da masu sana'ar saida motocin hannu masu musamman ma a arewacin Najeriya suke ci gaba da kokawa da yadda harkokin kasuwancin nasu yake fuskantar kalubaloli sakamakon wasu sauye-sauyen da hukumar custom din kasar ta kawo kan yadda za a rika shigo da motocin hannu. Kakakin hukumar Alhaji Abdullahi Aliyu Miwada a wata ziyarar da ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington DC a cikin wata tattaunawa da Ibrahim Kalmasi Garba ya shaida masa dalilin da yasa hukumar ta dage kan wannan matakin.
Kaga yanzu ai muna cikin kasar Amurka kuma zaka ga Amurka ai da kai kamfanuka da yawa da ake hada motoci ake kera su ake assembling din su. Mu ma a Najeriya wata rana muna son mu zo wannan wuri. So in ka kalla da kai abinda ake kira National Automotive Policy mu muna fatan yanda zamu ringa hansa babban motoci ba wanda aka hau ba aka rage mana ba. So daga cikin wannan tsari shi sa gwamnati ta kawo tsari na ya zamanto cewa duk motocin da a shigo da su sai dai a shigo da su ta iyaka ta toku. Teku iyaka ta teku hanyar shiga daya ce hanyar fita daya ce. Ishi kuma iyaka ta boda ta kasa ba ka da kai abin da ke kira tura suke kira porous borders. So ka iya controlling motocin da shigo ta wannan hanyoyin suna da yawa bila adadin. So a wannan dalili ne yasa gwamnati take ganin gwara a shigo da su ta hanya daya a fitar da su ta hanya daya. Amma kuma ana shi sa ake karba haraji akai. Me yasa ake karba haraji? Mu ma mu dawo yanda muke a baya ana assembling motoci a Najeriya muna hawan sababbin motoci ba wanda aka hawo aka rage mana ba.
To an ce kun yi tsanani wajen kayyade shekarun da ikamata a shigo da motoci Najeriya ta yadda bai dace da kasashe masu tasowa ba irin Najeriya musamman ganin cewa wani bangare na kasar ya dogara sosai kan wannan al'amari baka ganin kamata yi kudan sassauci.
Mu a matsayinmu na hukumar custom da kai abin da ake kira fiscal policy wato gwamnati tana zauna a kowace shekara ta ce kaya kaza za a saka su da kai abin da ake kira import exemption wannan ba su biya duty ba wannan su biya wannan ai kaza wannan za su biya percentage kaza. So duk wayannan abubuwan da ake yi gwamnati ce take zama ta tsara ta nemi shawara a bisa tsari ta ce kar ai kaza kar ai kaza wanda tana ganin zai fa'idanta al'umma a gaba. Wani zubin lokacin da ka kare idan aka zo za a daura so an ana daurin nan za ka ji zafin daurin nan amma da zaran daurin da ake domin ka samu lafiya ne ka warke. To wannan zafin da ake ji zafi ne wanda na gyara insha Allah an gyara gaba din zai a zo a ji dadin shi.
Wato kenan kana nufin kamar yadda gwamnatin da ta gabata ta haramta shigowa da wasu kayayyakin abinci har abin ishafi talakawa a yadda suke bayani cewa talakawa sun yi ta kokawa game da haramta shigowa da abinci da akai a Najeriya kana ganin na ɗaya daga cikin shi wannan mataki na wato da ake ɗauka na kyautata tattalin arzikin ƙasar amma kuma talakawa ke jin zafin shi.
To in an ce an hana shigowa da abinci sai in ga kamar an yi abin kuɗin goro. Idan aka shiga website ɗinmu aka shiga da aka ga www.customs.gov.ng da kai abin da ake kira import prohibition list kayan da aka haramta suka shigo da su da kayan da suka haramta ka fitar da su. So a cikin kayan da suka haramta ka shigo da su da kai wayansu abubuwa da ake kira an ce bai halatta ka shigo da su kasan nan ba. Ba na jin da kai an hana a shigo da abinci.
Wani gutsarin tattaunawar da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da kakakin hukumar custom din Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Maiwada kenan. To muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a sannan a kodayaushe ake so za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a adireshin mu www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar da matasa da kafofin na yanar gizo.
Mata da yan mata kan kuma yin jasa har da matan da ba sa gini ba.
Madalla, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka yi ta bibiyan bayanai daga bakin babban daraktan NIDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi, akan kudurin kawo ci gaba a bangaren tattalin arzikin fasahar zamani. A cikin shirin na wannan mako, za mu dora a inda muka tsaya, kama daga matakan cimma nasara a batun aiwatar da taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don kawo ci gaba ne dorewa a fannin.
Na farko dai abin da zai fara taimaka mana shine a samu innovation hubs, wato cibiyoyi a gurare, saboda yawanci abin da yake ka irin wa'annan abubuwan innovation shine a samu mutane su hada a guda, kamar irin Digital Nigeria da aka yi, an samu mutane daga gurare daban-daban sun zo, zaki ga an samu an tattauna akan abu daban-daban, daga nan za a yi sharing ideas, daga nan ne mutum zaka dauka to in wannan abin yana yi a Lagos ko Abuja me yasa ba ya yi a Kano ko a Sokoto ko a Yobe, to daga nan sai dan Yobe in yazo ya gani sai ya fara tunani, in shi ma koma Yobe zai iya tattara mutane masu irin wannan basira yawa a wannan cibiya, to anan ne za su fara tattauna me ya kamata a yi, ta ya za a yi, to daga nan sai su fara kintirowa abu. Yawanci za ki ga abin da ya fi aiki a gu shine a ce ɗan gun ne suka kirkiro, ba kawo musu aka yi daga wani gun ba, saboda in kana gu ka san matsalar mutanen gun, ka san me suke bukata, daga nan za ka kirkiro musu abin da zai musu aiki. To saboda haka shi yasa muke so mu samar da waɗannan cibiyoyi a duka jihohin Najeriya.
Na'am, bayan samar da waɗannan cibiyoyi menene mataki na gaba?
An samu cibiyoyin nan, muna so mu samu jami'o'i da ɗalibai da kuma mutanen waje da kamfanin nika da har ma gwamnati ta jiha a ce suna zama a wannan gun suna tattauna matsalolinsu da kuma ta ya za su samu mafita. To shi fasahar zamani zai taimaka mana ta wajen wannan mafita, kamar fintech da kika yi magana, saboda bankuna ba a ko ina suke ba, haka ne kauyuka yawa. So amma fintech wani zaki ga wayan ki ne zai zama daga waya zaki buɗe bankin ki, duka abin da kike so a waya zaki. To ba harkar kuma kawai ma fintech ba, har harkar noma za a iya bunƙasa shi da abubuwan fasahar zamanin nan. Harkar zirga-zirga za a yi sufuri, za a iya bunƙasa ta da fasahar zamani. So akwai matsaloli da yawa da shi fasahar zamani abu ne da zai yi inspiring, zai zama ma madubin da za ka iya dubawa ka sama kanka mafita na wata matsala da take damun gari haka.
Ana samun rashin daidaito fannin shigar da dukkan 'yan Najeriya cikin tsare-tsaren tallafi a fannin fasahar zamani. Waɗanne matakai za ku ɗauka a wannan karan don ganin cewa dukkan sassan ƙasar sun ci moriyar wannan sabon tsarin?
Na farko dai shi shugaban ƙasa umarnin da ya bayar shine idan za a yi a tabbata akwai inclusivity,
a
shigar da kowa da kowa. So yanda kuma za mu yi wannan mu tabbata za mu yi amfani da population density da kuma economic power na state. Population density shi abin da yake nufi ba wai za a ce kowane state za a ba su misali mutum goma-goma ba. Idan za a duba kamar misali Kano ne population dinta, kamar misali a ce Kano population dinta miliyan 15, Lagos a ce population dinta miliyan 10. So in an bai Lagos 10, Kano za a ba ta 15 kenan. Sai a ce kamar Bayelsa population dinta miliyan 2, ita za a ba ta kawai 2 kenan, tunda 2 ne. Mai miliyan 3 a ba shi 3 kamar haka. To amma kuma za mu duba economic power,
wani
karfin tattalin arziki, saboda haka ga wani gun population din kadan ne amma kuma za su iya daukan mutane da yawa. Saboda abinda muke so mu yi cimma ba kawai a yi wa mutane horaswa ba, in an horaska a sama ma aiki, kuma samun aikin nan ba dole sai ka bar inda kake ka je wani gu ba. Muna so mu yi amfani da shi fasahar zamani inda ko ina kake zaka iya aiki, sannan kuma zaka iya aiki da wannan ilimi da ka samu ka kirkiro wani abu da zai taimaka mutane na gun da kake, ba sai ka koma wani gu ba. So duk za mu yi amfani da wannan, in aka yi amfani da wannan za a tabbatar kowace jiha ta samu abin da ya dace da ita.
Ya batun waɗanda suka riga sun cika takardar shiga wannan sabon tsari na ku?
Daga zuwa yanzu mutanen da suka yi applying da ki ga kusan duk ɗaya ne a ko'ina, irin kowanne jiha sun yi, duk da yake dai kamar yadda kika ce wani lokacin mutanenmu ana barinsu a baya baya saboda ba sa dubawa su ga me yake faruwa. Wasu kuma za ka ga suna da tunanin kawai ko sun yi ma ba za su samu ba. So wannan abu za mu yi shi ne tsakani da Allah wanda ya dace a bashi. Ba zancen wani ka san wani ko baka san wani ba. Ko ka san wani in aka zo aka ma gwaji baka ci ba bayan da za a baka saboda abin ba za a yi shi ne kawai saboda ana so a yi ba. Ana so a yi ne dan mutane su samu aiki.
A baya-bayan nan dai matasa a Najeriya na ƙara ƙaimi wajen kere-kere a fannin fasahar zamani da haɗin gwiwar ma'aikatar NIDA. Kuma a cikin makon nan ne aka kaddamar da Niger Chat wanda ke kunshe da tsarin tura sakonni irin na WhatsApp samun labarai kai tsaye kamar a kafofin yanar gizo da dai sauransu. Manhajar da masana suka ce idan ta samu karbuwa a wajen ƴan Najeriya za ta koma sahun farko-farkon irin su WhatsApp da dai sauransu. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku ƙarin bayani akan manhajar Niger Chat da alfanun ta. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bisalam. Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Yau za mu fara da sakon haɗin gwiwa daga haɗari mai kwamfuta mayama daga jihar Kebbi Najeriya tare da Adamu A. Hamza Daura, Comrade Ilias Yakubu Digawa, Sanusi Madate da Magaram Isa Jika mai Sajeto da Zaki Sodangi Zomawa. Suka ce, "Salam VOA Hausa, yau mun shigo ne ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan majalisu da kuma sanatoci da muka yi ruwa muka yi tsaki domin ganin sun kai ga madafun iko. Wai shin ko sun manta da wani zaɓe na zuwa ne? Shine yasa ba sa waiwaye ga al'ummar yankunan su. To su sani idan ba su bibi halin da talakawa suke ciki ba, su sani a zaɓe ne zuwa muna matasa za mu rama idan har ba su gyara ba." Sakon Shehu Adamu Jau kuma ya ce, "Anya shugabannin mu suna tunna cewa akwai mutuwa kuwa? Domin irin wannan gashin aya a hannu da suke yi wa talakawa, abin yayi yawa. A ce talakawa sun saka su inuwa, sun zaɓe su, amma su rasa wanda waɗanda za su jefa cikin rana sai su. To daɗin abin dai akwai ranar yin bayani ɗaya bayan ɗaya." Sako na gaba kuma ya ce, "Muna marhabin da yarjejeniyar da Najeriya ta cimma da ƙasar Jamus na samar wa Jamus iskar gas, yayin da ita kuma za ta zuba jarin dala miliyan 500 a ayyukan samar da makamashin da ake sabuntawa. Da fatar Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara." Sako daga Sani mai lengelenge Yalwaya Wuri. Sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kuma ya ce, "Lugudan wuta akan wasu 'yan ta'adda sama da 100 a jihar Borno da rundunar sojan Najeriya ta yi, hakan abin murna da farin ciki ne. Da fatan sauran jami'an tsaro a duk inda suke za su yi koyi da takwarorinsu na Borno wajen kawar da 'yan ta'adda." To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Mu kuwa iya gwargwado za mu karanto abin da ya sawaka. Wannan haka yake. To kafin mu karkare shirin kuma yanzu ga labarai amma wannan karin a takaice.
Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. Sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta. Jami'an tsaro na nan na tantance sunayen kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar, a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata. A halin da ake ciki, ma'aikatar kiwon lafiyar Falasɗinu ta faɗa a yau Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falasɗinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan Ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da Rasha ke yi na nuna cewa da alamar Rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gaɓar tekun Baltic na Kaliningrad.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na rana. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT kenan. A sake jin mu da shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma sannan kuma ya hada. Sai kuma wanda ya kula mana da na'ura, Mr. Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'asalam.